أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر، والتعطف بنظرة تأتي لنا بالسفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مناقار قودة والله سبحانه وتعالى مكوى مكومي ميكوني دهنا واندي من كومي يقدر رأي ورمزوا وانا رانا مي البركة wannan rana mai girma, ranan Asabar 15 ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443, wanda yayi daidai da 16 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022. Mun sake dawowa kan karatun mu a wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka a cikin wannan sura mai albarka, suratu Shura, ma'ana sura take magana akan shawara. Kuma jiya mun tsaya a tsakiyar fassarar wata aya, lokaci ya ci mana ayar da take magana kan bangare na biyu na jigon wannan sura din, ma'ana abin da ya shafi annabta. Daman suran tana magana kan annabta, tashin tauhidi, annabta tashin alkiyama, haka take zagayawa. Dan haka Allah subhanahu wataala ya ce, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, yadda muka ce maka, muka yi maka wahayin alqur'anin nan, to haka nan muka yi wahayi wanda suka rigaye ka, to haka nan muke maka wahayin wannan alqur'ani wanda ya zo da harshen larabci, wanda yake nuna mana muhimmancin harshen larabci da tsayawa kuma a fahimci harshen larabci domin a fahimci addini. Yana ɗaya daga cikin wato yaƙanmu da aka yi shi ne nisantan harshen larabci da aka koya mana, sai aka ce mu nemi turanci. Yana daga cikin abin da Turawan mulkin mallaka suka yi mana na cutarwa, wato shine wato raba mu da harshen larabci a hada mu da harshen da ba na larabci ba, wanda sai ya zama kuma har yau bukata bata biya ba. Sannan Allah ya yi magana Makka cewa, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, wannan alqur'ani da muka aiko ka da shi zaka gargadi mutanen uwar alqaryu, wacce ita ce tsakiyar duniya gabaki daya, ma'ana garin Makka kenan, wanda Allah ya tanada abubuwa na alkhairi da ba a taba samun irin su ba a garin Makka. Yana daga cikin abubuwan da suke garin Makka, na farko dai akwai dakin Ka'aba, dakin Allah mai alfarma, dakin da Allah subhanahu wataala yake cewa man dakalahu kana amina, duk wanda ya shiga wannan ainihin farfajiya na Ka'aba da kuma ainihin haram gaba daya, wasu iyakoki da aka nuna, lallai ya aminta. Wanda a nan Makka ake samun Ka'aba, a Makka ake samun dutsen Safa, a Makka ake samun dutsen Marwa, sannan a Makka ake samun wato dutsen Arafa. Ma'ana Makka ta tara abubuwa na tarihi da babu wani birni a duniya da ya tara wannan tarihi din. Sannan a Makka ake samun mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wato anan aka haife shi, da gidansu yana nan. Duk rushe-rushen gwamnatin Saudiya Allah ya hana ta samu dama ta rushe wannan wato gida da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ciki. Sannan a Makka ne zaka samu masallacin da babu irin sa a duniya gaba daya. Shi yasa duk wanda bai je Makka ba da sauran kallo shine Masjidul Jinni, masallacin aljanu. Kaga nan da yadda muna tare da aljanu muna sallah muna komi, amma ba su da masallaci kebantacce. Amma a Makka suna da shi. Akwai Masjidul Jinni, mun je mun taba yin magariba a wannan masallaci na Masjidul Jinni. Yana nan idan ka kama hanyar makabartar Makka, kafin ka kai kan makabartar Makka zaka samu Masjidul Jinni. Yana nan. Sannan a Makka aka binne Nana Khadija, iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son Makka. Ranan da kafirai suka maza masa, sai ya fita garin Makka. Da ya juya zai bar garin Makka, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, ya ce wallahi innaki lakhairu ardillahi, wallahi ke Makkan nan ke ce mafi alkhairin kasar Allah gaba daya. Sannan kuma wa habbu ardillahi ilayya ilallahi, wa habbu ardillahi ilallahi, kuma wannan kasar ita ce Allah subhanahu wataala ya fi so, kuma ni ma ita na fi so. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, Allah Allah ya ce wallahi da ba dan da karfin tu aka matsa min sai an fidda ni daga cikin wannan gari na Makka ba, annabi yake cewa wallahi da ba zan fita ba, da babu abin da zai sa ni in fita daga cikin wannan gari na Makka. Anan dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma fara roƙa wa Madina cewa Allah ka fidda ni daga garin da na fuso, kuma ka fuso amma ka maida ni zuwa garin da ka fuso shine Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita Madina tana arewa ne da Makka. An ce Makka tana da iyakoki guda uku, sune sanannu. Ta arewa tana iyaka da Madina tsawon kilomita 400. Sannan sai ta yamma tana iyaka da Jidda tsawon kilomita 58. Sannan ta kudu tana iyaka da wannan, tana iyaka da Taif tsawon kilomita 80. Wannan sune kusan iyakokin Makka. Iyakokinta ta gabar duwatsu ne, da haka babu wani gari sananne daga nan, sai dai wasu ƙauyuka kawai da za a irin lissafa, amma ta gabar gidan nan da duwatsu ne zalla. Da haka wannan ita ce garin Makka mai albarka, wanda Allah subhanahu wataala ya bambanta ibada a cikinta fiye da sauran garuruwa gaba ɗaya. Yanzu mutanen Makka suna azumi, amma wanda ya samu kansa a Makka a yau, shi yasa kake ga ake umra a Makka, ake umra a Ramadana. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalan umra a Ramadana, yace duk wanda yayi umra a Ramadana Allah zai bashi ladan aikin haji tare da ni. Sannan su wannan azumin da suke yau ba mun yi azumi ɗaya ba, an ba mu ladan rana ɗaya. To idan kai azumi a Makka na rana ɗaya, za a baka ladan azumi 100,000 ne. Subhanallah. Za a baka ladan azumi 100,000. Haka in kai sallan farilla, za a baka ladan sallan farilla 100,000. Kaga wannan gari ne mai girman gaske. Al-Qur'ani ya kira shi da Bakka. An ce an kira ta da Bakka saboda li'annaha takubbu ru'usul jababirati. An kira ta da Bakka saboda tana wato tankwashe kan masu taurin kai. Kowa duk masu taurin kai, komin taurin kansu idan suka zo garin Makka, ba za su shiga garin Makka yadda suka saba shiga garuruwansu ba. In da aka shigo garin Makka, mu ma nan muna cewa ƙasa mai tsarki ko, to fa sai kai tsarkin. Don dole in za ka shiga garin Makka ta dukkan waɗannan iyakokin da aka faɗa, za ka shigo garin Makka sai kai harama, ma'ana sai kai wanka, ka cire wannan kayayyaki na jamfa da wando da gari da hula da rawani da waye da malam-malam da komai, sai ka sa gyauto, ma'ana zani guda biyu, ka shiga garin Makka babu hula, babu takalmi mai tsada, sai dai silifas, don a nuna maka cewa lallai ka zo uwar alkaryu ga baki ɗaya, ka zo garin da babu irin wannan gari ɗin. Gari ne kuma kamar yadda Allah ya faɗa, gari ne mai albarka. Idan kana neman ka ga albarka tsagoranta, wallahi ka yi rayuwar garin Makka. Mu alhamdulillah mun zauna, na zauna garin Makka tsawon kwana 30, wata ɗaya na ga abubuwan ban mamaki. Idan ka ga jama'ar da take fitowa daga haramin Makka tana bazama cikin garin, kai ka ce ruwan garin nan sai ya kare ko abincin garin nan sai ya kare amma kab jama'an nan babu wanda zai yi kukan ruwan wanka babu wanda zai yi kukan ruwan sha babu wanda zai yi kukan wai ya kwana da yunwa sai dai shine yace ba zai ci ba sannan kudin da za a baka gaba daya alisafin kasar bai wuce naira 3000 ba dan riyal 3000 ne wanda ya samu kujera matsakaiciya wanda ya samu babbar kujera shi yake da riyal 3500 wanda ya samu kujera ai karama kuma shi yake da riyal 2000 amma idan tamu ta tsakiya a riyal 3000 ne yanzu kamar a ce a aje ka a Gombe nan kai kwana sama da 30 da naira 3000 ha ba do Allah 3000 ba su agun su 3000 ne eh amma wallahi a 3000 nan sai ka koshi baka kashe naira 10 ba saboda albarka eh ah to tuwon dai mu lokacin da muka je tuwo dai ba shi yake kosarwa da wuri ba to riyal 2 zaka samu tuwo dan haka idan ka bada riyal 4 za a baka manya-manyan ana mara guda 2 na tuwo da miya kila ma in ka kara riyal 1 har da nama shikenan riyal 5 ya ishe ka sai zama gaba daya yi ni a ka kashe da ya kila bai wuce kashe naira 15 ba kaga wannan albarkar garin ne albarkar garin ne kuma ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so kuma kudin bai zai kare ba Allah subhanahu wataala ka kara mana lafiya da zaman lafiya ka dauke mana jarabawa yadda aka bude wannan harami Allah sakar a sake rufe shi wanda suka je Allah ya maimaita mana wanda bai je ba Allah subhanahu wataala ya bashi ikon zuwa sannan Allah subhanahu wataala ya fadi kuma babban sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya gargade mutane ga ranar jam'u abinda yasa na dawo baya saboda malamin sai ta magana akan aljam'u wato ranan jam'u kamar yadda Allah ya fada yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun akwai ranar da Allah subhanahu wataala zai tara ku li yawmil jam'i ranan taro Allah ya ce zalika yawmut taghabun wannan rana ce ta yin ainihin takeici da asara na tunanin asarar da akai ma'ana duk wanda kafiri zai ainihin yi takeici saboda wato rashin imani da yayi mu'mini kuma zai yi takeici wato saboda takaitawa da yayi yaga irin alkhairai da Allah subhanahu wataala ya tanada sannan wannan rana ita ce ranar lahira Allah subhanahu wataala ya ce wannan rana inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah Allah yayi magana sai ya ce amma wannan wazi ne ga wanda yaji tsoron azabal lakhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wannan rana ita ce ranan da ake taron mutane wazalika yawmun mashhud kai wannan rana ce ta shedu za Allah zai shedu zai aiki da shedu ma'ana Allah allamul ghuyub ne amma zai shedu wannan rana Allah ya ce wa manu akiruhu illa li ajalin ma'dud ba mu jinkirta shi ba sai dan wani adadi abin kidan yawa wannan rana yawma yati la takallamu nafsun illa bi idni rana ce da kowace rai za ta zo amma ba za ta yi magana ba sai da izinin Allah kuma halitta za ta tashi iri biyu ne faminhum shaqiyun wa sa'id a cikin su akwai shaqiyu dan wuta Allah ka kiyaye mu akwai sa'idu dan aljanna Allah ka sa mu da ciki to wannan shine kaga wayannan ayoyi suke fassara ta wasu malamai kuma suka ce yawmal jami'i ranan taro wai ranan da za a tara jikuna da rayuka saboda mun sani daga kan annabi Adamu har zuwa mutun na karshe da zai rasu kafin ai tashin alkiyama duka jikunan su yana kabari ma'ana wani jikin ya rududdige wani jikin bai rududdige ba amma dai suna kasa rayukan mu'mine a cikin su suna illiyina suna can sama sannan rayukan kafirai daga cikin su suna sijjinu kamar yadda Allah ya faɗa li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin amma kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin inna kitabal abrari lafi illiyin dan haka wannan rayuka na yan wuta da suke kasa da na yan aljanna da suke sama da jikunan su da aka binne a cikin kasa to Allah ya kira da ranar haduwa ranan taro to ranan za a hada wannan tsakanin jiki ma'ana da rai wanda kuma suka ce a rana ne da za a hada tsakanin ainihin halittar farko da halittar karshe gabaki daya wasu malamai suka ce a rana ce da halitta za ta gamu da Allah subhanahu wataala ubangijinta a wannan rana za ka su kashi biyu fariqun fil jannati wasu na cikin aljanna wani bangaren suna cikin aljanna Allah ka samu da ciki wa fariqun fis sa'ir wasu kuma suna cikin wutan sa'ira Allah ka kiyaye mu da haka kenan ran tashin alqiyama za a tashi iri biyu ne kashi daya suna aljanna kashi daya suna wuta wayannan gidaje guda biyu Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su yace ita wuta laha sabatu abwabin tana da kofofi guda bakwai ne ita kuma aljanna tana da kofofi guda takwas kamar da yazo alafazin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma Allah subhanahu wataala ya gargade mu yake cewa ita wannan wuta la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajmain Allah yace wutan jahannama na alkawari sai na cikata amma Allah bai yi alkawarin zai cika aljanna ba dan ita wuta idan ma har bata cikan ba Allah yakan tambaye ta yauma naqulu li jahannama wannan rana ce zamu ce wa jahannama halim talati kin cika ne a lokacin ita kuma sai ta tambayi Allah hal min mazid akwai kari ne malaman tafsiri suka ce to nan a wasu ce tambayar da zata yi tambaya ne dan ban mamaki yanzu duk yadda aka dura mun dinnan akwai wani kari kuma mana tana mamaki wasu malamai suka ce wallahi bata cikan bane eh bata cikan yadda take so ba Allah sai ya sa ikon sa wanda ya kira shi da kafa sai Allah ya taka ta sai ta ce qat yayi yayi yanzu kan ta cika Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu Allah ya gaya mana cewa ku anfusakum wa alaikum naran wa quduha an-nas wal hijara ku kiyaye kanku ku kiyaye iyalanku daga shiga wuta makamashinta sune wato aljanu da mutane to lalle mu kiyaye mu sani cewa a ranar tashin alqiyama yan aljanna Allah ya tanada musu mazauni wato mai girma mazauni na mutunci mazauni mai dadi mazauni da rai yake so mazauni da rai yake nutsuwa da shi yan wuta Allah ya tanada musu mummunan gida wanda dukkan abun tsoro yana cikin sa dukkan abun haushi yana cikin sa dukkan abun takeici yana cikin sa Allah ka kiyaye mu to wannan gidaje guda biyu a mu sani kamar da Maulana Musabil Faida Sheikh Ibrahim Yassidullah nake cewa to fa mu sani ba wai kai an ce mana fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir mun ji labari za a taru wasu za su tafi aljanna wasu za su tafi wuta ba iya magana ba nan iya magana ta kare ba a mu sani wato huna mahallul kasbi nan duniya anan ne yake neman anan ake neman aljanna anan ko me neman wuta yake neman wuta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana albishir da hadisi guda biyu yace kullu ummatin wato yadda yazo alafazin hadisin cewa wato dukkan al'ummatai ana samun fiha man yarkulun nara wa fiha man yarkulul janna ana samun wanda za su shiga wuta ana samun wanda za su shiga aljanna yace Allah illa ummati wa ummati kulluha fil janna yace wallahi ni al'ummata dukan ta tana aljanna to amma sai ya mana bayani billahi ya mana bayani billahi ma'ana wanda kaga bai shiga aljannan ba shi ya zare kansa amma an ba da ticket din amma in ya mere ce baya so to wannan kuma ruwan sa subhanallah hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ni duk al'ummata kowa ma zai shiga aljanna sai dai wanda yaki sabai suka ce tab ya rasulullah wa zai ki shiga aljanna annabi ya ce kwarai ku akwai mana ba ani da kalal jannata duk wanda ya mini biyayya aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayi koyi da wannan abin da manzo Allah din ya faɗa ya shiga aljanna zai shiga aljanna amma wa man asani faqad aba duk wanda ya saba mini yaki ya bi abin da na faɗa to wannan ya ki shiga aljanna yayi wa kansa ruwa dan haka shi yake cewa mu sani a wannan rana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake ga mana cikin hadisi na sidina ali wanda bukhari ya rawaito cewa al-yawmu amalun wala hisab yau kawai aiki za a yi ta imana nan duniya za a yi ta aiki ne ba tare da kididdigawa ba baka ganin inda ladan naka yake zuwa kai dai an ce ma ana baka lada ka zo tafsiri zaka samu lada kana ta zuwa abunka amma dai kai baka ga iya ladan ba wallahi zaka gani amma gobe alkiyama fa wa gadan hisabun wala amal shi ko in an je alkiyama to kawai kididdiga ne na ladan za a yi ta yi babu daman ai aiki babu wanda zai je ranar tashin alqiyama wato ya samu dama a ƙara masa lada daya, ko kuma ya ainihin nemi a cire masa zunubi guda daya. A'a, zunubi zai zauna yadda yake, lada zai zauna yadda yake, sai dai ga wanda ya yi rashin sa'a ma, wato a samu wasu waɗanda ya cuta a duniya su je su kwashe dan ladan, su yi ta karba daga wato su yi ta ɗiba daga cikin ladansa. Allah ka kiyaye mu, don haka mu kula mu yi ayyuka masu kyau. An ce akwai ɗaya daga cikin magabata Sufyanu Thauri ya taɓa yin kuka lailatan ila sabahi, tun bayan magariba har safe yana kuka. Sai aka tambaye shi, wa ma bukauka, me yasa kake kuka ya Imam Sufyanu Thauri? Yake cewa aka ce aka tambaye shi, afi dhunubi, zunubanka ne suka saka kuka? Yace a'a, ba zunubaina bane. Yace ai ni abinda ya dame ni, ai adh-dhunubu ahwanu min hadha, zunubai kamma ai su ne mafi karancin abinda, wato su kadan ne ga abinda yasa ni kuka, basu kai su kan su sa ni kuka ba. Innama abki likawfil khatima. To wannan shine kamata mu kula da shi. Yace wallahi ina kuka ne saboda tsoron ƙarshe, saboda tsoron ƙarshe, ƙarshen rayuwa ya zai kasance. Ma'ana ba rayuwar yanzu ba, idan an zo tafiya yaya tafiyar za ta kasance? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal umuru bil khawatim, wato su lamura duka ana duba ya aka kare ne. Shi yasa sahabbai suka ce, kamar yadda yazo a asari na Abdullah bin Abbas, yace mu ibadar mutum bata ba mu tsoro, kafirci mutum baya ba mu tsoro, sai mun ga da yayi cika, da yayi cika. Saboda mun san kissar mutumin nan ko da yazo ya musulunta, aka tafi yaki da shi, ana aka yaki na daya da shi, za a tafi na biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna sahabbai, yace kun ga wannan? Kace yace to dan wuta ne. Subhanallah. Sai Rasulullah fa ya musulunta har an yi yaki da shi, yanzu ma kuma za a ji yaki da shi. Annabi yace dan wuta ne. Subhanallah. Aka tafi yaki a wannan ranan, babu wanda ya kai shi sa kansa cikin abubuwa na hadari, duk inda ake ruwan takuba kakal 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 can za ka same shi. Amma aka gama yakin, sahabbai har wasu kokonto ya fara kama su, yanzu duk wannan kokarin nasa amma dan wuta ne? To sai ya zama an gama yakin amma bai mutu ba. Da aka dawo masauki, sahabbai sai suka cika bibi, suka fara bibiyar rayuwarsa. Da aka dawo masauki can cikin dare, sai aka ji ya tashi ya zauna, masu bibiyar rayuwarsa suna bibiya, sai suka ji yana cewa, kai yanzu a ce duk raunin nan da naji an sare ni anan, a ce haka za a koma gida ban mutu a wurin yakin nan ba, ai na yi abin kunya, wa sai duk abin da yake nan ba dan Allah ya ba. Subhanallah. Kawai sai ya dauko wata kibiya daga cikin kibiyoyinsa, sai ya taka wa kansa, kawai sai ya kashe kansa. Ai da sai ga ya taka a kansa, ba su yunkurin zo su cire masa ba, sai suka ruga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce ya Rasulullah, Allah ya mutumin nan ya kashe kansa. Maganar da ka faɗa ta tabbata, da Allah ya hana, ya ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran. Allah ya ce kada ku kashe kanku, ni fa ina tausaya muku, amma duk wanda ya aikata haka udwanan wa zulman, saboda ketare iyaka da zalunci, to Allah ya ce fasawfa nuslihi naran, za mu shigar da shi wuta. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kyauta karshen mu. Da haka mai ta roƙon Allah, Allah subhanahu wataala ya sa mu daga cikin waɗanda za su yi kyakkyawan ƙarshe, kuma mu yi ta addu'a Allah ya sa mu cikin mutanen nan da za a ce musu haula ila aljannati wala ubali, wayannan ku yi aljanna ba ruwana. Allah zai raba wasu kuma ya ce haula ila nari wala ubali, wayannan ku yi wuta ba ruwana. To Allah ya sa mu cikin 'yan aljanna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir, wato ya yi albishir ya ba da tsoro, ya ce ran tashin alkiyaman nan za a sa Annabi Adamu a zo a ajiye shi, a ce to ka cire rabon wuta. Annabi Adamu sai ya ce, Allah ya zan yi in cire rabon wuta? Sai ya ce a duk mutum dubu ka cire mutum 999 duka da wuta ne, ɗaya ne na aljanna. Haka Annabi Adamu zai zo ya yi ta cirewa a cikin 'ya'yansa. to aka ce wannan ana tunanin duk kafiran sauran al'ummatai ne saboda sauran al'ummatai sun zo suna da yawa kuma sun yi fama wato da annabawan su ko annabawan sun yi fama da su ba a samu al'ummar da wato ta mika wuya ga annabinta kamar yadda wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta mika wuya ga annabinta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an nuna min al'ummatai naga wani annabi ba kowa ba bayan sa haka ya kare kiran sa ba wanda ya amsa naga wani annabi ma hu rajulun mutum daya ne ya imani da shi haka zai taho da shi yace naga wani annabi wato yana da mutum uku naga wani annabin yana da mutum biyar ko shida rahadu dai abudanin da ba su wuce tara ba yace amma sai na hango wani ainihin duhuwa yana tahowa nace wannan fa al'umma ta ce aka ce a haza Musa wa qaumahu wannan Musa kenan da mutanansa yace ai da aka zo tawa kam sai naga daga dungu har dungu aka ce to wannan ita ce al'ummarka da aka kafiran a cikin wata al'umman ne za a cire su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya mini lamuni za a samu mutum 70,000 sau 70,000 za su shiga aljanna a cikin al'ummata bila hisabin wala iqab za su shiga babu hisabi babu iqabi ba ina sunanka bi idan ka fito me kai kawai ku ce aljanna a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusan mutum biliyan 4 da miliyan 900 wannan kai tsaye Allah subhanahu wataala zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bonus din su su ce aljanna Allah ka sa mu da ciki da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace a cikin wannan wata na ramadana da ake amsar addu'a mu yi ta roƙon Allah aljanna mu yi ta neman tsarin Allah daga wuta duk wanda ya roki aljanna sau uku da safe yana bitsarin Allah sau da wuta sau uku da safe to aljanna za ta yi magana za ta ce Allah wannan bawan baya so ya shiga ciki na Allah karka sa min shi ita wuta kenan in aljanna ce ya roka aljanna za ta ce Allah wannan bawan yana shauki na yana so na dan haka ka shigo min da shi wannan irin sa nake nema shikenan sai kaga mutun ya dace da aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala yake so ya yarda da shi Allah ka datar da mu نعم
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما
Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya kuwa yana ƙara rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda halin damuwa da yake shiga idan ba amsa kira zuwa ga Allah ba annabi yakan damu hankalinsa yana tashi har ma wata rana Allah ya zarge shi ko eh wanda ba zargi tsakaninsa da Allah amma Allah bai ji dadin yadda yayi ba shi ko annabi yayi ne wato saboda a shigo addini Annabi ya yi bakin mushrikai manya-manyan gimagiman kafiran Makka yana tattaunawa da su sai sahabinsa Abdullahi bin Ummi Maktum ladanin nan nasa makaho sai ya zo yana manzo Allah magana annabi bai bashi kulawa sosai yadda ya saba ba saboda yana taiwa innan bayanin musulunci yana so su shiga sai Allah ya zargi manzo Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى عبس وتولى يا دوري فسكا يا جوي بايا ان جاءه الاعمى ويدن وني مكاهو يا ذو مس شي كو يا شغلت دا وسو وما يدريك لعله يزكى ينزو ان وندا كدامو دا سو دين واي مي سنار دا كاي تيوا زاس زركك او يذكر كو زاسو اذنت فتنفعه الذكرى هر ونن وازين دا كاكي مسو يامفاني سو اي مكاهون دا كسامون نن شي زاكا ريكي داكا Allah yana rarrashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya masa shi wannan aya cewa mashi'arsa ce Allah da son sa ne ya kasa wa'innan mutane biyu yace wasu su tafi aljanna wasu su tafi wuta shi yasa a zaman duniyar ma sai su zauna kashi biyu wasu su yi imani wasu su yi kafirci amma Allah yace aida na su walau sha Allah wato da Allah ya so laja'alahum ummatan wahida da ya sanya al'umman nan ta zama al'umma guda daya ma'ana ahlu dinin wahidin wanda suke bin addini guda daya imma ala hudan wa imma ala dalala ko dai su zama masu bin addinin fata zalla ko su zama masu bin addinin shari'a zalla Allah da ya ga dama sai ya dumu minai duniyar in ya ga dama kuma da sai ya duniyar duka kafirai amma Allah tunda gidaje biyu yayi yayi gidan mu'minai yayi gidan kafirai da haka dole a duniyar ma sai a zauna wasu mu'minai wasu kafirai sai Allah subhanahu wataala yace walakin yurkil man yasha'u fi rahmati sai dai shi Allah subhanahu wataala yana shigar da wanda yake so a cikin rahamar sa ana cikin addinin sa kenan sai ya shiryar da shi ya zama mu'mini sannan wadh-dhalimuna su kuma kafirai ma'ana mushrikai malahum min waliyyin wala nasir ba su da wani matibinci ba su da wani wanda zai taimaka musu ya kubutar da su daga azabar Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama saboda alqur'ani ya ga mana inna shirka la zulmun azim wato shirka yau Allah tarayya shine babban zalunci shi yasa Allah ya kira kafirai anan da azzalimai wal kafiruna humuz zalimun haka ya ga mana a suratul baqara cewa kafirai sune ainihin azzalimai mushrikai wa wato sune ainihin azzalimai wanda suka yi zalunci suka ainihin danganta bauta inda bata dace ba ma'ana suka bauta wa wanda bai halitta ba suka bar wanda kuma shi ya halitta shi yake ciyar da su shi yake shayar da su shi yake ba su lafiya shi yake biya musu bukatu ga baki daya dan haka wannan aya kenan tana ƙara tabbatar da ayar da muka fito na wallazina takazu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim din nan kenan cewa lallai Allah subhanahu wataala a mashi'ar sa ce ya kasa halitta kashi biyu kashi daya suka zama mutanen kirkiyan aljanna kashi daya suka zama mutanen banzayen wuta to akan wannan aya akwai hadisai da malamai suke magana akai cewa to idan har haka ne Allah subhanahu wataala ya kasa mutane kashi biyu ahlus sa'adati wa ahlus shaqawati ma'ana mutanen banza da mutanen kirki yan aljanna da yan wuta to menene wahalan aiki indai daman ka bulla yan aljanna ai ba ruwanka in ka bulla yan wuta ai ba ruwanka annabi sallallahu alaihi wasallama sai wa sahabbai bayani yace a ai kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa Allah yakan hore masa ne abin da ya halicce shi domin sa wanda Allah ya halicce shi domin aljanna sai Allah ya hore masa aikin aljanna sai yayi tai wanda Allah ya halicce shi domin ya shiga wuta shikenan sai Allah ya saukake masa aikin kafircin sai yayi ta aikin kafircin ya je ya shiga wuta dan haka shi yasa maulan Musa ibn Faida shi Ibrahim ya sai da lanu ya koya mana addu'ar cewa Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal Allah muna roƙonka aljanna da duk abin da zai kusantau da mu aljanna na magana ko na aiki Allah muna neman tsarin ka daga wuta da duk abin da zai kusato da mu da wuta na magana ko na aiki dama wannan abubuwa guda biyun su suke bada aljanna kuma su suke bada wuta magana da aiki dan haka ka roki Allah Allah ya sa maganganunka su zama gangano ne da zasu ainihin saka aljanna sannan ayyukanka su zama ayyuka ne da zasu saka aljanna kai nemi tsarin Allah kada maganganunka su zama gangano ne da zasu saka wuta sannan ayyukanka kada su zama ayyuka ne da zasu saka ainihin wuta dama Allah ya ce fa amma man aba wa taqa wa saddaqa bil husna fasani yassiruhu lil yusra duk wanda amma man wanda man aba wa taqa ya bada dukiyar sa kuma ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata la ilaha illa Allah fasani yassiruhu lil yusra Allah ya ce wallahi za mu sauƙaƙe masa sauki za mu sauƙaƙe masa aljanna zai zama hanyar aljanna ta yi masa sauki amma man bakila wastagna amma wanda ya ruwa ya hana dukiyarsa sannan ya wadatu da kansa wa kazzaba bil husna ya karyata la ilaha illa Allah Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra to shi ko za mu sauƙaƙe masa wahala ma'ana shikenan sai bi hanya mai wahala wacce ba za ta ainihin bulle ba wacce zai shiga yayi nadama Allah ka kiyaye mu amin ta kazo
amin ta kazo min duniya فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
الله سبحانه وتعالى باين يرى شي منزن الله صلى الله عليه وسلم sai kuma ya sace gargadan su wayennan kafirai tunda daman fagen tsakanin annabi ne da al'umma samabiya ko da haka in an yi magana da annabi an yi magana da annabi sai a da ai magana da al'umma Allah yake tambayan wayennan kafirai yanzu amittakhadhu min dunihi awliya yanzu za su rike wato awliya majibin talamari min dunihi ko ba bayan Allah sun manta fallahu wal waliyu Allah shine wanda ake jibinta masa lamari kuma lamarin ya je lafiya wato ya biya bukata wa huwa yuhil mauta Allah shine fa yake raya matattu saboda ikon sa wa huwa ala kulli shay'in qadir kai shi Allah mai iko ne ma akan dukkan komai yanzu wannan gumaka da kuke bauta musu wani amfani kuke samu idan kuka bauta musu sannan idan kuka ji bauta musu wani cutarwa za ku samu Allah ya fadi misalin mai bautar gunki a wata aya da take fassara wannan aya Allah yake cewa innal ladhina tad'una min dunillahi lalle wadanda kuke bautawa kuma bayan Allah na gumakan nan har kuka rike su majibin tallamuran ku wai su suke biya muku bukatu Allah yace lam yakhluqu dhubaban wala yajtama'ula fa ba za su iya halittar kuda ba koda ku sun taru ga baki daya da za a tara dukkan gumakan duniya a ce don Allah su halitto kuda za su iya ba za su iya ba sannan wani abun gazawar taso wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da kuda zai zo ya taba wani abun da aka kawo musu to ba za su iya kwace wannan abun nasu a hannun kuda ba to wanda ba zai iya kwace kayan su a hannun kuda ba shi kace tsammanin zai taimake ka ai babu wani taimako da zai maka ma'ana Allah yana nuna kafirai cewa innan gumaka da kuka rike banza ne to amma idan lokacin shiriyar bata yi ba sai ya zama ba a gane ba har ma sayyidina Umaru aka ce ya fada ciki ya zo cikin labarin sa yake cewa abubuwa guda biyu wato suna bijiro masa a cikin musulunci abu daya ya sa shi kuka abu daya kuma ya sa shi dariya yace yana daga cikin abin da yake sa shi kuka ya tuna lokacin jahiliya kafin ya musulunta ya taba bunne yarsa ya bunne ta tana kade masa gashi lokacin da yake tona ramin bunne tana kade masa ƙasa a gashin gemun sa amma haka yace shiga ramin nan ki gani ko zai daidai da tsawonki tana shiga yace tana kuka tana abi baba haka yace haka ya tura mata ƙasa duk ran da yace wannan abun sai yaji abun ya dame shi sannan yace yana tuna kuma abun da yake na jahiliya na bautar gunki ma'ana gunkin wai sai wanda kaga dama zaka jera yace dai tayi sai ya kera gunkin sa na dabino kuma tafiya ta sai ta kama shi ana cikin tafiya guziri ya kare ba ruwa ba abinci ya roki gunkin nan bai ka abinci ba bai ka ruwa ba ce to fa gunki kai hakuri yace sai banta da hannu banta hannun dan gunkin ya cinye yaji bai gamsu ba akwai sauran yawo ya sace banta da dai hanin ya cinye ya banta da kafa ya cinye ya banta da dai kafar ya cinye kankace kobo ya cinye dan gunki gabaki da to kaga abun takeici a sai kenan wannan shine ubangiji da bai fi karfin alome shi duka a sashi a cikin ciki ba subhanallah kaga wato sakarci da rashin tunani ya cika anan ma'ana ka bautawa abunda kai kafi ai malamai suke cewa idan da akwai haƙƙin bauta ma ai gunkin ne ya kamata ya bauta wa wannan wanda yayi shin amma ba shine wai kuma zai kera gunkin kuma ya sai wai yanzu ya tsuguna yana kokarin ya bauta wa gunkin ba Allah ya ce wallahi sun rike wayennan gumaka a matsayin wato sun rike su a matsayin majibinta amma sai ni cewa Allah shine majibincin dukkan lamura na duniya da na lakhira kuma anan idan aka rike Allah ne to nan ne abubuwa za su yi kyau dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa su sani cewa ranan da azaba za ta zo musu ba za su samu wani wanda zai ainihin tarbe su ba kuma mu sani Allah subhanahu wataala mai iko ne akan dukkan komai, shine mai amfanarwa, shine mai taimako, shine mai azurtawa, shine mai raya matattu, shine kuma wanda ya kaddara komai. Su ma annan gumakan da kuke bautawa, ai Allah subhanahu wataala shine ya halicci abun nan da kuka yi kokari, kuka tattara, kuka hada, kuka yi wannan gunkin da shi. Da haka Allah yake gargadan su, ko za a samu wanda za a ci sa'a an bude sakatar ciki ya samu rushidu, sai ya ainihin amsa ya gane cewa abun da yake kai sakarci ne, sai ya zama ya bar shi ya ainihin dawo ya kama hanyar addinin musulunci. Na'am, fahimta na zatun ku? Na'am. Na'am, huwa ala kulli shay'in qadir. Wa maktalaftum.
Wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Dhalikum Allahu rabbi 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib.
To yanzu kuma an dawo za a hada bangarorin duka guda biyu. Ma'ana Annabi sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai, da wayannan da shedan da taron sa na kafurai waɗanda suke bautar gumaka, za a hada su duka a koya musu zamantakewa, cewa to lallai a babu jayayya a cikin addinin musulunci. Kada a rika jayayya. Allah ya hana mu'minai jayayya, ya hana kafurai jayayya. Allah ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in, duk abin da kuka samu sabani a cikinsa na lamarin addinin ku, to ku sani fa hukmuhu ila Allah, hukuncinsa yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ku maida lamarin ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato cikin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Da haka ba a yadda ku riƙa yi jayayya ba, kamar yadda Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata aya da take fassara wannan aya, cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Idan kun yi jayayya a cikin wani abu, to ku maida lamarin ga Allah, wato shine Alkur'ani kenan, wa ila rasuli kuma war rasuli ku maida lamarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma kada ku tsaya za ku yi jayayya da su, saboda an samu cakuduwa tsakanin wato Yahudu da Nasara da kuma mushrikan Makka. Da haka sai ya zama mushrikan Makka sukan kawo tambayoyi masu tsauri da wasu abubuwa na sabani suna gaya wa al'ummar musulmi. To sai Allah yake gargadan al'ummar musulmi, to kar ku yi jayayya da su. Idan sun gaya muku, ku dawo ku gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan akwai kariyan abun Alkur'ani, manzo Allah zai karanto ayoyin Alkur'ani ya kare abun. Idan babu Alkur'ani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fada a cikin hadisansa ya kare abun. Shi yasa zamu ji Allah subhanahu wataala yana cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsanu, cewa kai kira zuwa ga ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau. Idan bukata na jayayya ya zo, to ai jayayya ga abun da yafi kyau. Sannan a wata ayar Allah yana cewa wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsanu, kar ku yi jayayya da mazuwa littafi sai dai abun da ya zama yana da amfani, ma'ana abun da za a samu karuwa, za a samu fita, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan jayayya, shi ma yayi irin wannan jayayya a da ainihin wayannan kafirai, ma'ana Yahuda Madina, lokacin da bukatar haka ta kama. Ma'ana Annabi ya kira bayan Abdullah bin Salamin, ya zaya masa tambayoyi ya musulunta. To sai kuma Annabi ya kira Yahudawa, da ya kira su wato suka zo su, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin wayannan Yahudawa su zo, shi Abdullah bin Salamin ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama sirrin Yahudawan, sai ya ce musu wayannan Yahudawa mutane ne makaryata. Abinda za a yi yanzu ka boye ni a bayan labule, idan ka jira su sai ka tambaye su waye ni, za su maka bayani. Shikenan aka boye Abdullah bin Salamin a bayan labule. Annabi ya kira Yahuda Madina, an ce Yahuda Madina kabiru ne guda uku, akwai Banu Quraiza, akwai Banu Nadir, akwai Banu Qaynuqa wannan su ne guda uku kabilun Yahudawa shikenan da suka zo annabi ya tambaye su sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa waye Abdullah ibn Salamin a cikin ku suka ce chop wannan ai alimuna ibnu alimina ibnu alimina ai malamin mu ne dan malamin mu dan malamin mu Abdullahi suka ce ai bari mu kara maka ma mafi mutuncin mu ne karimuna ibnu karimina ibnu karimina ai mafi mutuncin mu ne dan mafi mutunci a cikin mu dan mafi mutunci a cikin mu sai annabi ya ce musu to yanzu ya za ku yi idan kuka ji labarin shi ma ya bi ni ya karbi wannan addini na musulunci sai suka ce haba Abdullahi kan bai bi ka irin wannan abin da ka zo da shi ba shikenan sai ga Abdullahi ibn Salamin ya fito yana ce musu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne a lokacin sai suka canja suka ce ah ya rasulullah ba shi bane wannan Abdullahi ibn Salamin din nan ba yadda muka ga ya maka dazu bane wannan kam jahilun hane ibnu jahilina ai wanda bai san komai bane a cikin mu dan wanda bai san komai a cikin mu ba dan wanda bai san komai a cikin mu ba kuma walakantacce mu ne dan walakantacce mu subhanallah annabi ya ce to kun kira shi da jahili ko to abaje mana abaje karatu to kaga an yi sabanin yanzu an koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama za a samu mafita abaje karatu tsakanin ku da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ku bude at-taura ku karanta mini hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya dora muku a cikin wannan littafi na at-taura wanda wayannan hukunce sun bambanta da hukuncin mu to wannan bayhude da aka ba dama yana karantawa da yazo daidai ayar rajmu ma'ana idan mutum yana da aure yayin zina kashe shi sai ya sa hannunsa sai ya danne bai karanta daidai wurin ba a lokacin Abdullahi ibn Salamin ya daga hannu ya ce ya rasulullah ya fai wani dangwashi anan akwai ayar rajmu amma ya tsallake ta saboda ya tabbatar a addinin musulunci ba hukuncin kenan kuma ayar rajmu aya ce da a cikin alqur'ani mai girma ash-shaykhu wash-shaykatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah cewa wato namiji mai aure da kuma mace mai aure idan suka yi zina to ku jefe su har su mutu wannan hukunci ne daga Allah subhanahu wataala to da haka sai ya zama aka fitar da wannan gaskiya da haka ana iya jayiya idan aka ga cewa jayiyar za ta bayar da maslaha irin abin nan da Zakir Naik yake yi ma'ana ya zo ya zauna da su ya karanta musu littafan nasu ya hada shi da alqur'ani mai girma wanda Allah ya kaddara masa shari'a sai kaga ya yadda ya ainihin aje wato addinin da aka riga da aka soke na yahudanci ko na nasaranci ya bi addinin musulunci da haka wa maktaraftum fi min shay'in fukmu ila Allah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib annabi sallallahu alayhi wa sallama kaga ya musu cewa zalikumullahu rabbi wannan ubangiji nawa da za a maida hukunci ga baki dai zuwa gare shi shine ubangiji na alayhi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilayhi unib kuma gare shi zan koma da haka da mu da ku duka za mu koma ga Allah subhanahu wataala wanda ya aiko ni ku kuma ku karyata ni da haka in muka koma shi Allah subhanahu wataala shine zai mana hukunci to daga nan kuma Allah ya ci gaba da magana dai da wayannan kafurai ma'ana yana jan hankalin su da kuma mu'minan ma ga baki daya wurin bayyana wa halitta ikon sa subhanahu wataala da kuma wato cewa shi ne ya fi cancanta a bauta masa saboda duk abun da ka gan shi a halicce duk abun nan da ka gan shi a duniya Allah subhanahu wataala shi yayi shi shine fatirus samawati ko na'am
fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الله سبحانه وتعالى watuiki cewa fadirus samawati wal ard shine makajin samai da kasa ai khaliqu huma shi ya halice su wa mubdi'u huma shi ya fara su min al adami tun babu su a la ala misalin sabaq ba wai ya ga wani ne yayi shi ma sai ba irin yanzu yadda muke yi kaga ai mun ga Allah ya yayi sama shine mu ma mun yi dakunan mu sai mu yi sama sai mu yi ventin mamari irin na saman Allah din subhanahu wataala a shi Allah ya in an ce fabara wato kai abu ba tare da ka kwaikwayi wani ba Allah subhanahu wataala shi ya halicci samai da kasa sannan kuma bayan ya halicci samai da kasa ja'ala lakum min anfusikum azwajan ya sanya muku azwajan min anfusikum mataye ya halicci mataye daga jikinku ya samar muku mataye daga jinsinku litaskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa da su kuma wannan aka ce ana nufin Allah ya halicci na Hawwa'u daga hakarkarin Annabi Adamu shi yasa Allah ya ce ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya halicci mata ne matanku ne daga jikinku sannan Allah kuma ya sanya suka zama mata kenan ku da su kuka zama maza da mata domin a haihu wa min al'ami azwajan sannan a cikin dabbobin ni'ima ma Allah ya ce yayi su ainihin guda bibbiyu ma'ana mace da namiji yazra'ukum fihi domin ya karar da ku a cikin sa ma'ana domin a samu tanasul a samu karuwa ma'ana dabbobin ni'ima suna karuwa saboda an yi su maza da mata haka ma yan adam su ma suna karuwa saboda an yi su maza da mata kuma Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un babu wani abu tamkarsa subhanahu wataala ana nan a an ce kafin din nan ƙari ce ko kuma aka ce a ƙarfafa wato kore misaltuwar Allah subhanahu wataala ne da halittarsa shi Allah ba jiki bane ma'ana kamar irin sauran jikuna laysa kamithlihi shay'un babu wani abu tamkar Allah subhanahu wataala wa huwa as-sami'ul basir kuma shi Allah shine as-sami'u mai ji na dukkan abin da bayi suke aikatawa na sauti sannan al-basir shine mai gani na dukkan abin da bayi wato suke ainihin aikatawa babu wani abin da yake buya masa na daga ayyukan su babu wani abin da yake buya masa na daga sautin su kuma kowa zai yi masa sakamako akan abin da ya aikata aka ce anan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana kansa ne subhanahu wataala na farko dai kamar yadda ya faɗa a wata aya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun Allah ya ce komai da na tashi halitta na halicce shi ne bibbiyu bibbiyu don ku gane ni din guda ɗaya ne ma'ana komai yana da dan tagonsa sama me yar uwarta ƙasa kudu me dan uwansa arewa gabar me dan uwansa yamma dama me dan uwansa hagu ido nawa biyu hanci biyu baki labbe biyu kunne biyu komai Allah ya ce sai da nayi shi bibbiyu 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 don ku gane ni din guda ɗaya ne subhanahu wataala sannan kuma laysa kamithlihi shay'un shi Allah babu wani abu tamkarsa ɗaya daga cikin malamai da mai hayatul islam yana faɗa yake cewa shi Allah wa kullu ma khadara bi balika to fallahu bi kilafi zalika duk abin da ya fado maka a zuciyarka na yanayin yadda Allah yake to Allah ya saba wa haka ba hakan yake ba kuma inda zaka gane wannan ba Allah ba ma ai ko halittar Allah misali a samu ni ba kauye da bai taba zuwa Lagos ba da Allah idan ana maganar Lagos ya yake ji a ransa akwai yadda yake sifanta Lagos kuma ba ya yana sifanta Lagos ne da irin garin mu na Gombe zai ce kila ita ma Lagos yadda ake shigowa Gombe haki aka ake shigowa kuma kila kamar yadda Gombe take kila haka Lagos din ma take da Allah abin da yake tuna yadda Lagos take idan yaje Lagos din haka zai same ta wallahi ba zai same ta haka ba to shi haka Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-amri na Allah tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillahi idan za ku yi tunani a cikin halittar Allah kada ku ainihin tunani a cikin zatin Allah subhanahu wataala sai ku rude sai ku rude shi Allah subhanahu wataala ba jiki bane baya sama baya kasa sannan baya kudu baya arewa subhanahu wataala daka shi ya san yadda yake wato babu wani abu tamkarsa shi ba jiki bane idan ka dauki ra'ayin Ibn Taymiyyah al-Harrani wanda yayi wannan aya gurguwar fahimta cewa lallai wai Allah jiki ne yana can ma zaune akan al'arshi ina ai Allah ya fi karfin ya zama jiki da zai ainihin zauna gudaya to ya zama akwai misali kenan ya zama irin dan adam wanda shine yake da jiki kuma yake zama gudaya shi Allah subhanahu wataala wato ya wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard sannan kuma wato kursiyyun sama ya yalwaci sammai da ƙasa gabaki daya sannan kuma wannan al'arshi a gado ne kawai na mulki da Allah subhanahu wataala ya halicce shi ma halitta ne daga cikin halittu halittarsa aka yi idan ka ce akan sa Allah yake to kafin ya halicce shi yana ina kenan sannan shi Allah idan ka ce yana kansa to nan kana danganta masa wani abu na hutu irin abun nan da Yahudawa suka danganta wa Allah subhanahu wataala cewa wai Allah ya halitta ya fara halitta ranar Lahadi ya kare ta ranar Juma'a da haka Allah ya huta ranar Asabar subhanallah sai Allah ya ce musu ai ni ba na hutawa wal gharaka lagana samawati wal ardi wama bainahuma fi sittati ayamin wama masana min lughu Allah yake cewa hakika mun halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki guda shida wama masana min lughu babu wani abu na gajiya wato da ya same mu Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan shine Allah subhanahu wataala as-sami'u mai ji ga ayyukan bayi al-basiru mai gani to anan kamar da yadda muka ta maimaitawa yana daga cikin amfanin sauraron mu na tafsiri idan aka ce Allah yana ji wannan amma gargadi ne ka kiyaye harcenka ka kiyaye harcenka ka san me zaka faɗa ka san me kake faɗa saboda duk abin da kake faɗa Allah yana ji babu wani abin da yake zuwa kawai a ce ya tafi a banza a komi naka is record ana dauka sannan Allah subhanahu wataala yana gani babu inda zaka je ka buya a ce kai abu wai Allah bai gani ba a daka ka ji tsoron Allah a boye da bayyane yadda muka dauki wannan makaranta ta azumi mun sani azumi makaranta ne kowa tsakanin sa da Allah da ya ci abinci da asuba ya sha ruwa baya saki cin komai koda ko ya buya a daki shi da abincin baya ci to me yasa bai ci ba ya tabbatar Allah yana ganin sa ne ko ya boye mutane bai zai boye wa Allah ba to aka ce wannan darasin ake so ka dauka a cikin dukkan abin da Allah ya hana yadda ba za ka ci abincin nan ba ba za ka sha abin shan nan ba ba za ka biya bukatun sha'awa ba me yasa saboda ka yadda Allah subhanahu wataala yana ganin ka kuma bai yadda ai hakan ba dan haka ba za ka yi ba to haka ake so a cikin dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya hana sannan yan uwa kamar yadda muka faɗa a ƙara dagewa da ibada a cikin wayannan kwanaki kun ga dai yadda suke ta gudu suna kokarin za su rabu da mu to lalle mu kuma mu dage mu ga mun ribace su Allah subhanahu wataala ya datar da mu hukuncin lokaci za mu tsaya anan cikin wayannan sifofi na Allah subhanahu wataala kaga mun samu sifa goma kenan daga fara wannan sura Allah ya kira kansa al-aziz ya kira kansa al-hakim ya kira kansa al-malik ya kira kansa al-ali ya kira kansa al-azim ya kira kansa al-hafiz ya kira kansa al-ghafur ya kira kansa ar-rahim sannan nan ya kira kansa as-sami'u ya kuma kira kansa al-basir to wannan goman inda zaka yi tunani zaka ga babu abun da suka rike a cikin motsi da shirin dan adam duk wani motsi da shirin dan adam wannan goman sun tara su ma'ana kenan babu wani abun da zaka yi ba tare da Allah subhanahu wataala ya san da wannan abun ba sannan abu na karshe Maula Musabil Faida Shi Ibrahim Yar Sallallahu Alaihi Wasallam yake cewa da Allah yace yazra'ukum fi Allah yana halittar ku sanadin hada auratayya da aka yi tsakanin Annabi Adamu ma'ana da Hawwa'u sai yake cewa to wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kuma zaje tazawwajul waluda wal waluda fa inni mukathirun bikum al umama yawmal qiyama ma'ana ku auri mata wanda kuke son su suke son ku amma su zama masu haihuwa saboda Annabi yace ina so in zama mai yawan al'umma ranar tashin alkiyama wanda kenan babbar manufar da take kunshi a cikin aure wato shine a samu haihuwa shi yasa waɗanda ba musulmi ba ma'ana kafiran duniya saboda kyamar yawan al'ummar musulmi da suke yi ba sa so su gamu da yawa saboda sun san yawa ƙarfi ne wato sai ya zama ko da yaushe ana ta ƙarfafa mana al'adun da za su hana mu aure in an yi auren kuma sai su yi ta shigo da wasu tsare-tsare na programs wanda zai kawo tarnaki wurin mutum ya yi kokari ya zama ya tara ƴaƴa din wato saboda ya zama an samu biyan bukata wato na yawaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shari'a Allah gafarta mana muna ƙara sanar da ƴan uwa lalle tafsirin mu na Qur'ani yana gudana gobe ma za mu saki zama na wannan sati da muke yi mun zauna yau sannan kuma insha Allah ta'ala rana ita gobe za mu rufe na Qur'anin ma'ana wanda muke a ranakun asabar da ladi kenan a masallacin yaji dalibi karfe 10 na safe zuwa ainihin karfe 11 awa da yake nan Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk abin da muka saba roƙa Allah subhanahu wataala ka ba mu duk abin da muke gudu muke tsoro Allah ka kiyaye mu Allah ka gafarta mana abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shari'a Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana damuwa da tsoro da bakin ciki duniya da lahira wannan ƙasa ta mu tana buƙatar addu'a Allah ka dawwamar mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu damuna mai albarka matasan mu Allah ka mana riko da hannuwansu ka datar da su da abin da kake so ka yarda da shi da tawa mu Allah ya ja mana da rayuwar su wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta mu kuma Allah ya kai kewta ta ƙarshen mu Allah ka ba mu sa'an tafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatar sa alkhairi Allah ka biya masa kowa da abin da yake gudu yake tsoro na sharri Allah ka kiyaye mu ka kare mu البركه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر لك بلاك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره هي مقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم